Mun san cewa mata suke zabe, amma sai a gama a tashi abu ma haka nan. Shi yasa abin nan kullun yake damuna, kuma gane da rayuwar mu mata take komawa yau da kullun. Shi yasa nace ya kamata kalla akwai wakilci na mace a cikin majalisa.
Su mata tun da aka haihu su a gidajen su na iyayen su, tun daga nan ake nuna bambanci a asasa namiji ita mace, kuma a nuna ta a dan kofar da ita.
Ni ba na son politics gaskiya, ina cikin mutanen da ko aikin da nake ba na son harkar siyasa. Ina zaman zamana for the past 8 months ana damina na fito.
A ra'ayina ba dole ne wa dukkan mu mata sai mun soma daga grassroots ba. Wa'ansu za su yi tun daga karkaran nan nasu kenan.
Kai kokari ko mai yariyan nan ta tashi tace tana so sha'anin makaranta da su, musamman yariyan da ta sa hankali tace ina so in yi karatu.
Sirrin kallabi a wannan makon, ƴan wana mata, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shirin na kallabi, shiri ɗaya tilo da yake ba mata damar faɗin abin da ya dame su da nufin neman mafita. Shiri da ke haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da gudunmuwa da suke badawa ga cigaban al'umma da kuma ƙalubale da suke fuskanta a rayuwa, da kuma fayyace dimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdu. Waiwaya aka ce maganin mantuwa, izuwa yanzu mun shafa makonni 37 tir muna gabatar da shirin kallabi, tare da shirin na yau da ya kasance na 38 bana. Sanin cewa ba dukan masu sauraro suka fara bibiyar shirin daga ranar farko ba, yasa muka ga ya dace mu kai ku inda muka faro takon, inda muka fara haska fitila kan harkokin siyasa a Najeriya, kasancewa mun fara shirin ne dab da kammala babban zaben kasar. Ku biyo mu domin ji ya fi sako. Duk da yake haƙar mata a ƙasashe da dama na ganin gwamnatocinsu sun aiwatar da yarjejeniyar da aka cimma bayan babban taron da mata suka gudanar a birnin Beijing a shekara ta 2015 na ba mata dama su ba da gudunmuwa a harkokin siyasa da shugabanci ba ta cimma ruwa ba. Akwai mata da suka yi fice a kowace fuskar rayuwa, kama daga likitoci, lauyoyi, injiniyoyi, kai har da shugabannin ƙasashe. Sai dai ba safai ake jin sunayen waɗannan kalluba ba, ko yaba irin gudunmuwar da suke badawa. Wannan ne kuma ya sa sau da dama sukan zama 'yan kallo tsakanin al'umma, duk kuwa da cewa suna da ilimi da ƙwarewa kamar mazan da ake ba damammaki. Rahotannin cibiyar nazarin jinsi ta ƙasa da ƙasa na baya-bayan nan na nuni da cewa damawa da mata a fagen siyasa ya yi ƙasa sosai a Najeriya. Abin da ya tabbata a zaben da aka gudanar a matakin ƙasa da kuma jihohin tarayyar ƙasar.
Komi sai da mata, duniya ga ma sai da mata, duniya ga ma sai da mata, komi sai da mata.
Wakilinmu Madina Dauda ta yi nazarin harkokin siyasar mata a Najeriya da kuma wannan rahoto na musamman da ta hada mana, za mu yaye kallabin wannan shirin.
Daga 1999 zuwa yau, ƙididdiga ta nuna cewa mata 157 ne kawai aka zaɓa a cikin 'yan majalisar ƙasa 469, wato sanatoci 38 da 'yan majalisar wakilai 119. Sakamakon zaɓen shugaban ƙasa da aka gudanar a ranar 25 ga watan Fabrairu ya ƙara fallasa yadda Najeriya ta gaza aiwatar da wasu yarjejeniyoyi da dokoki da ta rattaba hannu da nufin tabbatar da shigar mata cikin harkokin siyasa. a cikin mata 92 da suka tsaya takarar majalisar dattawa a zaben na watan Fabrairu. Uku ne kawai suka samu nasara. Sune Ireti Hibba Kingibe ta jam'iyyar Labour a Abuja da Idiat Adebule ta APC daga gundumar Lagos ta Yamma. Sai Ifalibo Hari Banigo ta jam'iyyar PDP daga gundumar jihar Rivers ta Yamma. Wannan yana nufin cewa mata uku ne kacal za su kasance a majalisar dattawa mai mutane 109, sannan daga cikin 288 da suka tsaya takarar kujerar majalisar wakilai kuma 15 ne kawai aka sanar ya zuwa yanzu. Daya cikin mata masu gwagwarmayar kwatowa ɗan uwanta Enchi, Madam Ene Ede, ta ce idan har aka tsaya a haka to gaskiya mata sun ci baya a kasar kasar, domin yawan su a majalisar dattawa ya ragu daga mata 8 zuwa 3.
Yanzu mun yi gaba da mun daga kafa sau 10 mun ce mun yi gaba. Na gan yanzu abin da ya zama kuma kaman 50 ne kuma mun koma baya. Ba wani cin gaba a ce a Senate gaba daya. Ma dama mata 8 kawai a zuwa gan cewa yanzu matan da muke da shi guda 3 ne kawai, dan 3 din kuma dukan su sabon zuwa ne.
To ganin cewa Ireti Hibba Kingibe tana cikin mata da suka yi nasarar cin zabe inda ta zama sanata a binnin tarayyar Najeriya, ko menene za ta ce a game da wannan zaben? Ga bayanin da ta yi mana.
Ban ce kawai a mara kowane mace baya ba, wanda suka gan ya cancanta a je a mara mata baya. Sanatan da yake wajen yanzu ya yi shekara 20 a National Assembly. Ni ban ga abin da ya yi mana ba, kuma duka FCT ma sun gaji. Saboda haka garin neman canji, ni ne na canji din. Don sauran biyu an taɓa zaɓensu, waɗansu so da yawa, ɗayan at least ya tafi National Assembly so ɗaya mai mana. Ai babu, so ni ne fuskan canji din. In ana son mutum fatin bai hana su. A gani na wannan karo sama ga mata, za a samu mata a cikin gwamnati, dole sai mata sun mara ma mata baya a wannan zaɓe da muka shiga.
Amma ga Khadija Abdullahi Iya, wacce take takarar kujerar gwamna a jihar Neja, ta ce duk da kokari da 'yan jihar musamman ma mata suka yi na mara mata baya, akwai kalubale da ta fuskanta.
An kalubalen na da yawa, wai har wa yau suna ganin cewa bai kamata samu gwamnan mace ba. Wannan ba problem bane, da issue bane, tunda matan sun riga sun yadda cewa su sun gaji da harkan maza, suna son mace ta zo ta yi shugabanci. Su ma suna so su tsaya. Sun tsaya tsayin daka. Wani kalubalen kuma da ake magana is kowace mace da ta fito a nan na 'yar takara sai da ta yi maganan kuɗi. Amma wannan ma Allah na gaba yana kuma baya. So kalubalen da muke da shi kenan.
Ita kuwa shugabar kungiyar mata 'yan jaridu ta ƙasa, Madam Ladi Bala, ta nuna cewa jam'iyyu a Najeriya ba su da sha'awar ba da fifiko ga al'amuran da suka shafi ci gaban mata.
Matsalar mata a harkar siyasa suna nan da yawa. Suna nan da yawa. Daya matsalar mata siyasar Najeriya yadda aka tsara ta, ko kuwa yadda take a ƙasa yau, siyasar Najeriya tana bukatar kuɗi fiye da yadda kake tunani. Kuɗin da muke magana na ba wai kuɗin cikowa bane, ba wai kuɗi ma sana'a ba. Kuɗi ne zunzurutun da in kana so ka ci siyasa, ka shiga siyasa, ka ci zabe a Najeriya sai kana da shi. Amma a tsarin doka ya nuna cewa ba harkan kuɗi bane, amma a ƙasa harkan kuɗi ne. A party level ma kamin ki samu ticket, ki ji kudaden da mutane suka siya ticket da shi, miliyan 100 party ta siya da ticket. Ko an ce ma aka ce ma mata nasu kyauta ne, to ai ba form ne kade ya tafiyan ba. A kyauta in ka samu form din ka saya, ina wani kudi ne zaka ba delegate su zabe ka, har ka zama kai ne zaka dauke zaka saya takara a wannan party. Kin gani ko an ba mace form free? Delegates a Nigeria da kudi ake siyasa.
An samu mata 288 da suka tsaya takarar kujerar majalisar wakilai, amma ya zuwa yanzu mata 15 ne suka samu nasara. APC tana da mata 8, PDP tana da mata 4, jam'iyyar Labour tana da guda 1, haka jam'iyyar ABGA da kuma jam'iyyar YPP.
A gaida Madina, Denelar na ɗaya daga cikin matan da suka lashe zaɓe zuwa majalisar wakilan tarayyar Najeriya bayan shafa shekaru 16 a majalisar. Ta kuma bayyana wa wakiliyarmu Zainab Babaji dalilin da ake zaɓenta da kuma ƙalubale da mata ke fuskanta.
Na je House of Reps 4, son zan tafi na 5 kenan. Da farko ina sai ma Allah godiya da su mutanen constituency ɗinna da zaɓen da suke ta bani. Ina gani abin da yasa suke ta zabe ni, don sun gan kokarin da nake yi akan harkan cin gaba, kawo cin gaba da duk abin da zai kawo cin gaba a nawa constituency din. Tunda na shigo office, abubuwan da da ba su da shi kaman su ruwa, su dams, wuta, hanyoyi, taimakon mata da kayan koyon sana'o'i, kowane shekara ina wannan da empowerment na mata da kuma masu gonaki, don yawancinsu manomi ne, na taimaka ma manomi da kayan gona, kayan da zai kawo ma amfanin gonayensu. Nakan je gona in gani me suke bukata, je ƙauyuka in ga me ake bukata, sai in gani, sai in ga inda zai iya kawo musu taimako daga federal government, makarantu da abubuwa daban-daban. Ni ma tun dama banda ni ya koma, amma mutane su ga cewa dole sai ni ne suke so in koma, sai ya zama min tilas in koma. Ni ina son in retire in bari shine mata da maza duk da youth suka ki.
Waɗanne kalubale kika fuskanta a matsayinki na mace, ta musamman a cikin harkokin siyasa?
A cikin harkokin siyasa, challenges din da muke fuskanta kamar na mata, number one shine in an zo raba positions, kamar ana raba matsayi manya-manya masoyi, ba a cika so a ba mata, ko a National Assembly ba a cika so a ba mata leadership positions. Amma ni ina son wannan ƙaurin in gwada in gani ko Allah zai bani ɗaya a cikin leadership positions na National Assembly.
Ya zuwa yanzu wani ci gaba za a ce an samu tunda kika, duk da yake kin zayyana waɗansu ƙoƙarin da kika yi musamman ma waɗanda suke zaɓanki ko kuma waɗanda suka fito daga yankinki, wani ci gaba za aka samu musamman a harkan mata wajen shiga siyasa?
Har yanzu gaskiya cin gaban bamu samu sosai inda ya kamata ba, don bills ɗin da muka kawo cewa mata a ba su 35% of positions in Nigeria, especially appointed positions and even elected, a bar mana a cikin zaben da za a yi waɗansu constituencies a bari a ce mata kawai su imagine daga nan, mata kawai su yi takarar, amma maza ba su a bari. Sabili da haka ne ake ganin yawancin takarar da ake mata ba su a ci, mata ba su da kuɗin, mata ba su da connection ɗin wani lokaci da waɗansu wurare kenan. Suna son sai manya su yi magana kaman sarakuna, su yi magana a madadinsu, wani lokaci mata ba su da wannan bakin. Amma Allah ya yarda yanzu mata ma sun waya cewa in na mace ta fita zaɓe, dole na mace ta ba ta goyon baya.
Me mata za su samu a wannan karo da aka sake zaɓanki?
To ni dai zan dinga struggling ma mata, zan dinga magana akan mata. Muna da bill na gender and equal opportunities for women. Gwamnati ta bude ma mata opportunities din da za su samu, hanyoyi da za su sami positions both a zaɓe su da kuma a ba su makamai. Kamar yanzu gwamnatin APC suke mulki, za mu yi magana a house the colleagues dinmu da leadership cewa inda su suke ruling party appointments din da za su yi, su sa mata a cikin gwamnatinsu, don zai ba mata ƙarfi saboda gobe. States din da kuma ko PDP ko APC ko wani party suke ruling, mata su tsaye su yi magana, a ba su nasu a ciki. In ba haka ba, mu mata za dinga bar mu a baya. So mu za mu tsaye mu yi magana ma kanmu duk inda muke, cewa ko local government ne, mata su ce to gashi a ba mata wannan da wannan, ga muna son 35 ko 30 duk abin da za su ba mu, amma let's aim for 35, amma a ba mata nasu, kar a bar mu a baya duk siyasan da ake yi. Amma dole mu sai mun demanding, kamar mu yanzu a state ɗinmu yanzu mun samu mata biyu a House of Assembly, yanzu an zo local government elections, dole mu nemi mata mu sa su strategically inda su maza su imagine, ko local government chairman ko wani abu, wannan mace bata dauki chairman, bata dauki deputy, dole mu yi haka, because in ba mu shiga positions ɗin ba, mata ba za su sami voice ɗin ba. Wannan mata suna positions kuma issue na empowerment na mata, duk za mu iya mu taimaka matan juna, taimaka ma juna. So it's important inda muke mu tsaya mu yi magana cewa a sa na mace a nan.
Yar majalisar wakilan tarayyar Najeriya Benelar a hirarta da wakiliyarmu Zainab Babaji. To mata a kasashen Afirka na daga cikin waɗanda wannan zaben ya ɗauki hankalinsu, kamar yadda mata a jamhuriyar Nijar suka bayyana a hirarsu da Tamar Abari.
Ashatu na walbu zuwa, a gaskiya babban da'in da muka yi shine mata sun aza takara wuri-wuri, kuma Ubangiji Allah ya sa inda dai muke zaton mace matsayin da za a bata mace har ta kai ta ce ɗan takara ta jiha kamar Adamawa ko da yake ana nan da yanzu ana ta baba bisa zancen muna fatan ƴan'uwanmu mace Allah ya taimake ta a ce mata mun fito ko da kaɗan ne dai mun fito a cikin fannin siyasa mun samu matsayi banda shi sun fito da PP sun yi zaɓe banda shi sun zo sun ni farfagandi an yi da su kenan wannan babban wannan ci gaba ne
amma abani ko sun sanni da ummatin wallahi mata sun yi bakin kokarin su sun fito sun yi bayani duk kafofi kana ji sun yi bayani kuma sun fito sun yi takara to kashi amma abin dai har yanzu maza ba su saki musu mara ba inda gaskiya an ga inda ko ina maza ne kamar za a ce suka wawuce suka amshe gurara sai na ga ma kamai a da ɗan majalisar ɗan senata kamar da aka ce takwas ne kuma yanzu sun koma su uku kenan kin ga anan an ci baya ma to gaskiya mata sai an zage da mutum da hutowa akwai masu kokari akwai wanda suke hutowa amma kuma a samu wanda za su goya musu bayan wanda ga gaske ne suna son su zaɓi matan shi ne aka samu rauni a nan.
Mata basu yi barawal gani tun da menene abinda nake nihi mata basu yi barawal gani ma babu ƴan takara mata diyawa maza basu bar mata su huto daga mace ta huto sai a rika mace ce duk muna jin abinda suke wai ba daidai bane ba bai kamata ba a ba mata ƴancin su abinda mace namiji zai yi mace tana iya yin shi ba a ba mata ƴancin su ko kadan mata basu yi ba aiki eh basu yi ba kokari mu ba mu gaba kokarin mata kawai sun yi aiki da mata sun ci albasa da bakin mata minan cin albasa sun huto sun ba su qur'ani sun zuba musu qur'ani sun yi zabe kawai mata abinda suka musu kenan a Nigeria amma ko kadan mu ba mu gaba rawar da mata suka taka ba daidai bane a ce hadin Nigeria gaba ɗaya kaf a ce mace bata huce uku ko hudu ba mi aka yi ba ai ba komi gaskiya bai yi ba mu ba mu gaba rawar da mata suka taka matsala maza suke kahana su gaskiya maza suke hana su su huto su takara tun daga party ne matsala take tashi daga party su ne ma ba a matsaye da su takaran ma mata ba su yi barawar gani fi sabilillah su canza
duk da yake mata ba su samu yadda suke so ba a wannan zabe da aka gudana a Nigeria suna gani waɗanda aka zaba suna iya sauya lamura da zai kai ga ci gaban al'umma da ba mata damammaki nan gaba
in kika duba waɗanda suka ci gaba shekaru nawa suka yi suka kai inda suke yau ana magana shekara 200 sama mu shekara nawa muka fara ai dazu muka fara ai yanzu aka fara aikin ba mu makara ba ai zancen makara bai taso ba aiki yanzu aka fara kuma insha Allah bi iznillahi ta'ala za a kai labari kuma shi shugaban kasan mu Allah ubangiji ya bashi lafiya Allah ya ja kwana kuma Allah ubangiji ya sa ya fahimci Allah ubangiji ya sa masa a zuciyarsa ya fahimta ya zakulo mutanen da suka cancanta ya sassaka su a guraben da za a yi aiki da jama'a za su gani a ƙasa
to ban jikin ce a sa mata a mukarai ba
adam ai to ai mata kin san mata ai ko an ki ko an so mata fa an ga miki Allah ya ba su basira ba sai ki ga mu matar da aka taba nuna mata yadda take za ta zama matar gida ko ta zama uwa babu muna da baiwa da Allah ya yi mana na wajen tafiyar da harkokin ko a cikin gida zaki ga mace mutane ko 100 ne a gidan tana tafiyar da kowa yanda ya kamata so duk gwamnatin da za ta bar mata a baya ba za ta yi mu'amala da su ba to ai ko ba za ta kai labari ba tunda ko an ki ko an so mata ne suka fito kamar turuwa suka jefa kuriya suka kukkule gidajen su suka wuni da yunwa suka tafi suka je suka jefa kuriya kowanne ya je dage ya tsaya jefa masa kuriya sa sannan ya ce to ya za a ce kuma yanzu dan ya hau ya gama ya zama shugaban kasa cewa za a manta da su ai an yi tuya ya manta da albasa kenan saboda haka in yana son abubuwan shi tafi da kyau to tilas fa ya sa mata matan nan ba fa masu kyalekyale ba mata wanda za su zo su yi aiki wanda suka san abin da suke da alƙibla wanda suka san inda yake ya mutane ciwo irinsu da mazaje of course da sai hada su a ciki sannan fa ayi aiki sai akai labari
anti Pauline wace shawara zaki ba matan Najeriya da musulmin da kristocin da ƴan kudin da ƴan arewan wace shawara zaki ba su wajen tabbatar da cewa mun dawo mun dinke mun zama iyali daya
mata mu ne iyayen gida mu ne iyayen kasa duk abinda mace ta yi niyan yi da gaske za ta ci nasara duk abin da mace ta shirya ta yi mai kyau ta san hanyar da za ta bi ta jawo rayuwar mijinta mu mata shawara na gare mu idan muna so kasar nan ta zauna lafiya a samu cin gaban kasa mazaje mu kuma su abin nan dole mu hada kai mu kai kuka ga Allah mu tabbatar kuma mun tsaya kan gaskiya na goyon bayan mazajen mu dole mu ce ta zama mai biyayya da ladabi da kuma bada shawara na gari wa mai gidanta to ina roƙon Allah mu mata mu nuna alama mai kyau idan muka nuna alama mai kyau mazajen mu ma za su ji dadi da mu za su biyo ƴaƴan mu da suke karagan mulki manya-manya in sun ga mun dage mun tsaya kan gaskiya mun nuna alama mai kyau na uwa na uwar kasa dole abubuwa za ta canza dubin kukan mace fa na shafan iyalinta to kuma duk kasa daga gida ta fara shugabannin kasa an yi mutarbiyyar su daga gida ne suka girma suka je waje saboda haka iyayen kasa na mata musulmi da mata da maza idan kuwa mun hada kai mun fita mun kawo kuka ga Allah ba bambancin addini ba na kabilanci mun hada kai mun nuna mai magana da babban murya mun shafu mun yi abu wanda duniya ta gani ba wai ƴaƴan mu maza da mata za su bi sa'awun mu kuma Allah zai ji kukan mu ya share mana hawaye
mata kuna kokari yau ina ce da ku bulldoza mata ba kuna bulldoza na aikin gida
abin da ya sauka kenan a yau sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa domin jin waɗansu daga cikin hirarraki da batutuwan da muka haska fitila a kai a shirin kallabi wannan shekarar muna godiya ta musamman ga dukkan wakilanmu da suka bada gudunmuwa ga nasarar shirin da ma rawuna da suka goyi bayan wannan shiri a wannan shekara ta 2023 da ke karewa a madadin su duka ni alheri ke muku fata alheri da kuma fatar za mu ga shekara mai kamawa cikin kwanciyar hankali da lumana da alheri.